Baya ga asarar rayuka da dukiya mai yawan gaske, ambaliyar ta yanke wasu sassa da ya zama ba a iya bi a duk lokacin da ake yin ruwa, kuma zuwa yanzu irin waɗannan tituna da lamarin ya shafa suna biyuwa ne don aikin gayya na wucin gadi da jama'a suka yi. Sheikh Aliyu Muhammad Said Gamawa shugaban al'umma ne a jihar Bauchi dake cewa garin Gamawa na da babbar kasuwa da ambaliyar ruwa ya yanke garin daga hanyoyin da ake shiga, inda gyaran wucin gadi ne ya taimaka ake samun kutsawa, amma har yanzu akwai inda san baya biyuwa. Sheikh Gamawa ya aza alhakin kan shugabannin siyasa na Sakaci da in aka yi shiru har ma wata damunar ta zagayo ba za a ga wani matakin da ya dace ba.
Wakilanmu a jiha, wakilanmu a gwamnatin tarayya, wakilanmu a dukka, saboda rashin tausayin al'umma da kin kulawa da al'ummar mu da maida hankali zuwa ga abin da ya dami kansu kawai da zuciyarsu, an ki a taimaka al'ummar mu, an ki jin tausayin al'umma. Wallahi ba daruruwa ba, dubban al'umma ne suke shan wahala. Motoci sun sha kwana a daji a tsakanin zaki da Gamawa a kusan ƙarshen damana. Masu kananan motoci, musamman waɗanda suke dan neman abinci da tsofaffin motoci, sun yi asara. Masu amfanin gona suna shan wahala, masu kawo dabbobi suna shan wahala, amma a rasa wanda zai je tausayin su, babu abin da zamu iya yi sai mu kai ga Allah. Muna roƙon Allah ya saka mana, Allah ya fi ƙarfin kowa.
A lokacin da take bayani kan illar ambaliyar ruwan, ministan Jinƙai Sadiya Umar Faruk ta ce gwamnati na ɗaukar matakan hana aukuwar ambaliyar da kuma kare rayukan al'umma. Sadiya ta ce gwamnati na sane da yawan gonaki ma da ambaliyar ruwa ta shafa, kuma an raba wa jama'a kayan tallafi.
Gidajen kuma da gaba ɗaya suka zama damage 82,053. Gonaki kuma da abin ya shafe su hektar 108,392, wa'ina kuma gaba ɗaya gonakin su ruwan ya tafi da su hektar 332 da kuma 327. Ambaliyar ruwa in ya zo zai zo, zai faru, ba wanda zai iya tsayar da shi. Abinda kurin ya kamata a yi shi ne a ɗauki matakai.
Da yake magana kan ambaliyar, barista mai nasara Kogo Umar ya ce mutane na da hurumin gurfanar da hukumomin gwamnati gaban kotu, matukar ba su agaza musu al'amuran ambaliya ba.
Tsarin mulkin Najeriya da dokokin duniya da kuma kudurori na Majalisar Ɗinkin Duniya da na kungiyar ƙasashen Afirka duka sun ba su wannan tanadi na 1-6 na kungiyar ƙasashen Afirka. Akan haka ne gwamnati ta kafa hukumomi na tallafa mu jama'a da hukumomi na kota kwana na idan bala'i ya samu. To amma duk da haka hukumomin nan nauyi ne ga ita gwamnati, musamman ma shugaban ƙasa karkashin sashe na 130 na tsarin mulkin Najeriya, ya yi kokari ya rika binciken yaya suke wannan aikin. Idan ba a gamsar da mutane wajen yin ma jama'a hidima, wanda shine dalilin kafa wannan hukumomin, to ai kokari a rika yin ma waɗannan wuraren garan bawul ana hukunta mutane, ana yin abin da ya kamata. Mutane na da dama, ko da su shigar da ƙara ne wanda take za ta kalubalanci hukuma, dole ta yi abin da ya kamata.
Ambaliyar damunar ta ma raba jihohin Kudu da Arewa, inda hakan ya haddasa ƙarin tsadar farashin fetur da wasu kayan masarufi. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.